الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سونا عبد القادر إسماعيل. عبد القادر إسماعيل. كما سونا وانا مسلاتي نوم من البركة شيني مسجد الفاروق. عندي كي أنغوا أكو سي بي إم كوتس. سي بي إم كوتس. Duba da cewa muna tunkarar watan azumi kila daga sati na sama Juma'a ta gaba za mu shiga abin da ya danganci azumi, to sai a cikin hudubar sai aka yi bayanin abin da ya kamata mutum ya zamanto ya shirya, saboda kamar balaguro ne, kuma kowane balaguro yana buƙatar abin da mutum yake so ya ɗauka a ciki. Shi farkon abin da mutum zai ɗauka a cikin balaguron nan shine istighfari, bai tuba daga zanubansa tsakaninsa da Ubangiji, ya tuba da zanubai tsakaninsa da mutane. Sannan bayan haka kuma ya zamanto ya yawaita addu'a, saboda idan Allah ya so ka isa ba za ka isa ba, wanda shi ne babban al'amari wanda ya kamata mutum ya zamanto ya kula, domin wannan al'amarin gaba ɗaya Allah ne zai baka ikon ka yi. Kuma shi ne abinda kullum muke maimaita a kan cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, taimakon Allah muke nema a cikin wannan al'amarin. Saboda haka mutum ya yawaita addu'a irin addu'ar da magabata suke yi, Allahumma ballighna ramadan, Allah ka samu riski watan ramadan, sannan kuma Allah ka karba mana, ka kubutar da mu, kada mu yi wani abin da ba daidai ba a cikin wannan wata. To sannan kuma dubar ayi bayani akan cewa abubuwan da ya zamanto ya kamata mutum ya kula da su, da kula da su waɗanda su ne za su iya janyo wato wanda an riga shi ya wanda za su iya gurɓata wannan azumin nasa. Shi yasa aka yi bayanin abubuwa kila na kalle-kalle na waye wanda mutum zai kyale su a wannan wata kwana 29 ko kwana 30, madan kuma wurin ya ƙara samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma da shirye-shiryen mutum ya ƙudirce ayyuka masu yawa. Ƙudircewar shi ne misali zai aikin alkhairi, zai kyauta, zai sadaka, ko da ba shi da su yanzu, amma ya ƙudirce wannan a cikin zuciyarsa, ko ya samu ko bai samu ba, Allah zai ba shi ladan kyakkyawan niyya da yi a cikin wannan al'amari. Kuma wannan shi ne zai janyo sababin al'amura ya zamanto sun yaye wa mutum, domin kyautata zato da zai Allah subhanahu wa ta'ala da niyyarsa, wannan zai janyo sababi ne na buɗi da Allah subhanahu wa ta'ala zai buɗa mana ya yaye mana. Wannan shi ne a ƙarshe kai addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wannan kunci da muke ciki, ya kawo mana buɗi, ya sanya kuma wannan wata da muke tunkara wata ne na yayewar dukkan damuwa da muke ciki a cikin wannan wata. Wato abu muhimmi shi ne kamar yadda magabata suke istighfari, kamar yadda muka faɗa magabata suna yawan karatun Alƙur'ani, manzon Allah yana yawan azumi a ciki, to sai dai idan azumin wata ya raba wai hadisai da suka zo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya dakata da azumi idan ba mai yin azumin litinin kamar da alhamis ba ne, ko kuma mai yin azumin ayyamul bayt manfa 13, 14, 15, wanda waɗannan ba a hana mutum ya zamanto ya ci gaba da yin su ba don kawai ba, saboda ya samu ƙarfin wato yin ibada. Daga cikin abubuwan da magabata suke yi shi ne suna yawaita sadaka a cikin wannan wata, ba don kawai ba saboda wani ƙuncinsa da tashin hankalinsa yanzu ya ma zai shiga wannan wata, to sai suke yawaita sadaka. Har ma waɗansu sun mai da zakkarsu a wannan wata, yawanci suke yi ko da da sauran wata ɗaya, wata biyu, ba don kawai ba saboda su ba wa mutane dama cewa mutum ya shiga wannan wata da ƙarfin gwiwar cewa yana da wani abu a hannunsa wanda zai iya yi wato na ibada da wannan a cikin kwanciyar hankali. Saboda haka ana son yawaita sadaka a cikin wannan wata na azumi, kamar yadda ake kuma son ya zamanto mutum ya zamanto ya yawaita ziyara, saboda wani lokaci zai iya zuwa wannan watan gaba ɗaya sai mutane ya zamanto sun rasa wato ba su sada zumunci ba, to sai mutum ya sada zumunci, wannan kuma zai ɗebe damuwar da ke cikin zuciyarsa. Sannan kuma yin sulhu da wanda mutum ya ɓata, domin duk girman azumin da mutum zai, da yawan ibadar da mutum zai, aikinsa na nan dandankare a ƙasa har sai ya samu sulhu tsakaninsa da ɗan uwansa, daga nan kuma ayyukan za su fara zuwa illiyin, wanda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin wanda za a kai ayyukansu illiyin.